écoute de VOA Afrique.
Sasha Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan ofishinmu na birnin Yamai akan mitoci 16, 21 da 25, kuma a koyaushe za a iya samun mu a duniyar gizo a voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu sauraro barka ku da haka, Suleiman Mumuni Barma ne ke muku sallama a shirinmu na hantsi. To a cikin sa za a ji cewa dakarun tsaron Najeriya sun yi gumurzu da ayyan Boko Haram a dukuwa. A jamhuriyar Nijar, shugabannin 'yan kasuwa sun nuna damuwa a game da asarar da 'yan kasuwa suka tafka a sanadiyar tarzomar da aka yi fama da ita a makon jiya, abinda a fili ke nuna mahimmancin inshorar kare dukiya. A jihar Sokoton Najeriya, wasu 'yan kasar sun yi kiran bangarorin siyasar Nijar su zauna kan teburin sulhu don kawo ƙarshen cece-kucen da ke tattare da sakamakon wucin gadin da ya bayyana ɗan takarar jam'iyya mai mulki Bazoum Mohamed a matsayin wanda ya lashe zaben da ya gabata. Muna tafa da shirin na ƙasa ba kasawa ba da sharhin jaridun Ghana, sannan mu ƙarƙare da sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. To amma dukkan waɗannan sai bayan an sha labarin duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Yan majalisar wakilan Amurka sun soke zaman majalisar da suka shirya yi yau Alhamis, bayan da a jiya Laraba 'yan sandan majalisar suka yi gargadin yiwuwar wata kungiyar masu tsauraran ra'ayi ta shirya kusawa ginin majalisar, wata barazana da ta tunatar da mummunan farmakin da aka kai ranar 6 ga watan Janairu. A yau Alhamis ne aka shirya majalisar wakilan za ta yi zaman muhawara tare da kada kura'a akan kudirin yin garan bawul ga tsarin 'yan sandan kasar. Amma wani hadimin majalisar wakilan daga jam'iyyar Democrat ya ce gargadin da 'yan sanda suka yi bisa ga bayanan sirrin da suka samu na cewa wata kungiyar masu tsauraran ra'ayi da ba a bayyana ba ta yiwu ta kasance barazana ga tsaro, abinda ya sa aka canza shiri. Hukumomi sun ce kungiyar masu tsauraran ra'ayin 'yan right wing na daga cikin masu boran da ke goyon bayan tsohon shugaban Amurka Donald Trump da suka kutsa ginin majalisar a watan Janairu, inda suka kawo cikas a zaman zartar da nasarar lashe zaben da shugaba Joe Biden ya yi. Jakadiyar Majalisar Dinkin Duniya ta musamman a Myanmar ta ce akalla mutum 38 aka kashe a fadin kasar a jiya Laraba a lokacin da aka sake yin wani gangamin nuna kin jinin gwamnatin sojan kasar. Jiya rana ce mafi muni da aka gani tun bayan juyin mulkin da aka yi ranar 1 ga watan Fabrairu, abinda Christine Schreiner Bogner ta fadawa manema labarai kenan a wata hirar waya ta bidiyo daga Switzerland. Kamfanin dillancin labaran Reuters ya bayyana cewa an kashe akalla mutum 9 ciki har da mutane 5 a tsakiyar garin Moniwa. Reuters din ya ambaci wasu da suka shaida lamarin da rahotannin kafafen yada labarai. Duka kafofin Reuters da AP sun bayyana cewa an kashe wani matashi a tsakiyar birnin Mingyang. A halin da ake ciki, Reuters da kafar yada labarai AFP sun ce an kashe akalla mutane 2 a Mandalay, birnin Myanmar mafi girma na biyu. Haka kuma AFP ya bada rahoton mutuwar wasu mutane 4 a yankin Sagaing. Ƙwararru a fannin kimiyya sun yi gargaɗin cewa sabon nau'in cutar coronavirus da aka fara ganowa a ƙasar Brazil zai iya sake kama waɗanda suka murmure daga cutar COVID-19. Nau'in cutar na P1 ya bazu zuwa ƙasashe fiye da 20 tun bayan da aka gano shi a watan Nuwamban bara a yankin birnin Manaus. Wani binciken haɗin gwiwa da ƙwararru a fannin kimiyya daga Birtaniya da Brazil suka yi ya nuna cewa nau'in cutar ya fi saurin yaduwa da kashi 1.4 zuwa 2.4 a kan nau'in cutar coronavirus na farko. Birnin Manaus ya fuskanci barkewar cutar COVID-19 karan farko a watannin Afrilu da Mayun shekarar da ta wuce. A cewar masu bincike, daga watan Oktoba kusan kashi 80 cikin 100 na waɗanda suka murmure daga coronavirus ya kamata sun samu garkuwar jiki da za ta kare su daga cutar. Amma kashi 25 zuwa 61 cikin 100 na waɗanda suka warke daga COVID-19 sun sake kamuwa da nau'in cutar na P1 a cewar binciken. manyan jami'an Amurka sun ce kasar ba za ta fasa mai da martani ta amfani da karfin soja ba idan ta kama saboda harin rokar baya-baya da aka kai kan sojojin Amurka da na hadaka a Iraki. Mahara sun kaddamar da hare-haren rokoki akan sansanin Al-Assad a lardin Anbar dake yammacin Iraki a jiya Laraba a cewar jami'an ma'aikatar tsaron Amurka, inda akalla rokoki 10 suka dira a cikin harabar ginin sansanin. Wani farar hula dan aikin kwantaragi na Amurka ya mutu bayan da ya samu bugun zuciya a lokacin da ya boye daga haram. Sakataren yada labaran ma'aikatar tsaron Pentagon John Kirby ya fadawa manema labarai a jiya Laraba cewa jami'an tsaron Iraki na jagorantar binciken. Ya kara da cewa ba za a yi saurin cewa ga dalili ko waɗanda suka kai haram ba. Ma'aikatar harkokin jiragen sama ta Sudan ta Kudu ta tura wata tawaga don yin bincike akan faduwar wani jirgin sama a shekaran jiya Talata a jihar Jonglei, har mutane 10 suka mutu ciki har da ma'aikatan jirgin 2. Kirk Wall, daraktan ma'aikatar harkokin jiragen saman Sudan ta Kudu, ya fadawa shirin South Sudan in Focus na muryar Amurka a jiya Laraba cewa binciken farko ya nuna dukkan injinan jirgin 2 ne suka samu matsala yan mintoci kafin faduwar jirgin.
Yawa, to bayan labaran duniya yanzu kuma sai fagen rahotanni. Headquarter sojan Najeriya ta yi karin haske akan gumurzun da ta yi da mayakan Boko Haram a Dikuwa. Daga Abuja ga rahoton Hassan Maina Kaina.
Headquarter sojojin Najeriya ta ce dakarunta na rundunar Operation Lafiya Dole sun rusa shirin mayakan ISWAP yayin da suka yi yunkurin kutsawa tare da kai hari a garin Dikuwa da ke jihar Borno. Wata sanarwa da kakakin sojan Najeriya Brigadier General Muhammad Rima Sanya Hannu ta ce mayakan na Boko Haram da suka zo a dandazo cikin motoci masu dauke da manyan bindigogi da kuma kan babura sun hadu da kushin dakarun bataliya ta 81 da kalin wasu sojojin na hade da jiragen yaki. Bayanai na nuna cewar yan ta'addan sun yi yunkurin kutsawa garin na Dikuwa ne don neman abinci musamman ganin gwamnan jihar Borno Babagana Umar Azulum a kwanan nan ya raba tallafin kayan abinci ga jama'ar yankin. Yan ta'addan dai sun dun faro garin ne ta hanyar marti amma suka ci karo da kushin dakarun, abin kenan ma da yasa suka daddasa nakiyoyi a hanyar komawarsu. Amma duk da haka dakarun sun bi sun kwakwance su. Headquarter sojan Najeriya kazalika ta kuma karyata rahoton da ke cewar yan ta'addan sun kai hari akan ofishin Majalisar Dinkin Duniya da ke jihar Borno, ta ce irin wannan rahoto na kanzan kurege ka iya haddasa zaman ɗarɗar a wannan yanki. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
La ilaha illallah wa barisa Allah anaka taimaki soja tokogi dan koda daji ko abakin daga tokogi dan kogun yaki amma banda aikin soja waza ifana arabi ikon ayin dindote wallahi ga ruwa na duka amma saboda dai mai yanci akuya ta cirewa kura bindi ta sha araru sai ta rama dan mutuwa dan maza suke guje soja ko gida ta raka shaga to da bata tausayin dan yaro amma na fada wa ɗayan soja zan yi tambaya a gare ku a filin daga idan wuta ta yi wuta in wuri ya yi wuri soja ba a taimaku Allah sai kun kashe mutum da kusan shi
a yanda kura ta lafa a birnin Yamai da sauran biranen da aka yi fama da tarzomar matasa masu watsi da sakamakon zaben 21 ga watan Fabrairu da ya gabata. Shugabannin 'yan kasuwar kasar sun yi turda faruwar wannan al'amari da ya haddasa asarar dukiya ga bayan Allah da basan hawa basan sauka ba. Shugaban kungiyar siyanta 'yan kasuwar da ke shigo da kaya daga waje Alhaji Yakuba Dan Maradi na cewa abubuwan da suka faru darasi ne a gare su akan mahimmancin inshorar kare dukiya.
Babu shakka a zahiri mun gani an kona wurare da yawa na 'yan kasuwa, babu shakka wannan, kuma waɗannan dukiyoyi ne da yawa an kai asara. Kai amma kada ta ba kona ma kowa shago ba, yau kasuwa kwanan ta nauri ne, ashe ba kusan gobe da ce wannan. Ya kamata a tsaya a dubi 'yan kasuwa a gani menene matsalinsu. Yau fa shekarar mu 60 samun incin kai, wallahi akwai abubuwa wanda ya kamata a ce yau inda Shamu da kuma ta yi aikin ta za ta kare abu da yawa. Yanzu misali a cikin 'yan kasuwan an kaje kadi ba a cikin su kaf da kyar zaka samu wanda yake da assurance na kayayyakin shi, amma zaka iske yana da assurance na motar shi saboda mi saboda police sai da shi check kawa assurance. To ina lehin a ce yau kan Allah Ubangiji ya baka arziki, arzikin nan ba duka zaka dauka ka je ka ba yan assurance ba, daga ciki wani kaso ne zaka basu wanda in irin wannan abun ya faru zaka zo saboda nan dan kason da ka basu su kuma insha Allah su tallafa maka kaso ka koma inda take da ko kuma ta koma kai karfi. To amma sai mu kiya saboda ni saboda babu shawara. In ka hudda kamar station gidajen mai, to ba shakka in ka duba a fuska yan kasuwan mu zaka zo ka iske mutun yana da kaya sun kai miliyan 300 a cikin shago, amma mutum nan ba zai iya bada miliyan 2 ko miliyan 3 yayi asirin wannan kayayyakin nashi ko shagon nashi a shekara ba. Kaga dai gwamnati ba ta da wata dukiya ko wani kuɗi ko wani ma'adani da ta yi saboda irin wannan abu in ya faru a tallafa ma mutum. Banki ba ruwanta, kaje ka ɗauki kuɗinta ne, kaje ka sa cikin harka don irin waɗannan abubuwan suka samu ba ruwansu kudin su abinda suke dibi ka ba su kudin su lokaci yayi. Kenan ko menene zai kare mu daga irin waɗannan abu, menene zai taimaka mana in irin wannan abun ya faru a sake abun ya sake farwadowa assurance. A duba mu duba mu gani man a kone-konen kasuwa da ake samu kamar gobara da ake samu wa aka taɓa taimaka ma. Taimakon ko da an yi a take ne 'yan siyasa in suka zo ko wasu wanda suke makarrabansu su ce na bada miliyan 2 na bada miliyan 3 shi kuma an kai jimillan kayan da suka kone sai akai ya kai miliyan 500 misali.
Shugaban kungiyar 'yan kasuwar Niger masu shigo da kaya daga waje Alhaji Yakuba Dan Maradi kenan. To cece kucin da ake fuskanta tsakanin 'yan adawa da masu mulkin Niger bayan fitar da sakamakon zabe ya fara daukar hankalin jama'a a jihar Sokoton Najeriya. Wasu waɗanda wakilin muryar Amurka a birnin Kwanni Haruna Mamman Bako ya zanta da su sun gargaɗi magoya bayan Bazum Muhammad da na Muhammad Usman su bi hanyar sulhu wajen warware wannan kikikaka a maimakon tsokano fitina.
A daidai lokacin da kawancin adawa a janguriyar Niger na kafanta yanke ci gaba da yin fatali da sakamakon zaben shugaban kasa zagaye na biyu da kasar ta shirya a jerin jadawalin zabukukan gama gari da Niger din ta soma tsarawa tun daga watan Disamba shekara da ta gabata ta 2020. Yan Najeriya da ke kasancewa yan uwa na jini wa yan Niger ne suka daga muryoyi sama domin kira ga yan siyasar janguriyar Niger da su da ayyukan su kube. Wannan ko biyo bayan tashe-tashen hankulan da suka turnike a babban birnin Yamai biyo bayan hukumar zaben jamhuriyar Niger Seni ta bayyana sakamakon wucin gadi.
Sunana Nasir Umar na Illela. Muna so mu yi kira ga mutanen Niger gabaki daya da Allah ya gwada muna an yi wanga zabe lahiya, kuma an yi shi lahiya an kare shi lahiya, da fatan za a yi hakuri a zamna lahiya don a samu a ciyo kasar daga yanayin da take ciki. Su yi kuri kada ai tashin hankali.
Yan Najeriya na yin wannan kira ne domin a cewar su ba su son abin da ya taba janguriyar Niger domin su kan ji a jikinsu da zaran Niger din ta tabo.
Sunana Muhammadu Bello. Abinda an fatan mu dai Niger Allah ya samu da ita lahiya saboda Niger gida ta gare mu, ciki muka ci ciki muka sha kuma iyalin mu suna ciki, da haka muka fatan zaman lahiya wanga abu da ya taso Ubangiji Allah sa a kare shi lahiya kowa ya samu matsayin shi.
To muna fatan dai Ubangiji Allah shi kare mu shi, kuma muna fatan kuma Allah ya kasa kai kasar Niger da Nigeria da zama lahiya da
sunana Abdul Aziz Muhammad akwai wanda su ba su wannan siyasa ba su wannan siyasa kun ba su da sana'a abinda a sana'a su sata kuma za su samu filin ta ba su samu hurumi ne wannan sata ɗan irin wayannan zanga zangan ba su biyowa baya za a fake da zanga zanga kai sata a fake da zanga zanga a rushe mu wani gida fake da zanga zanga a kone mu wani gida to gaskiya irin haka ba daidai bane don Allah matasa ƴan uwana ayi kokari ayi hakuri a zauna lafiya
yanzu haka dai kiranye ne ake ci gaba da huskanta a ko ina a fadin kasar ta jamhuriyar Niger da ma kasashe makwabta da sauran kasashen duniya domin ƴan Niger su kalli juna kuma su gagota warware wannan matsala ta siyasa don ci gaban kasar su Haruna Mamman bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger
shafa wannan shiri na zuwa muku ne daga nan ofishin muryar Amurka na birnin Yamai yanzu kuma ga shirinmu na gaba
nakasa
ba kasawa ba jama'a assalamu alaikum barkarmu da sake haduwa a shirin nakasa ba kasawa ba na kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka Bayan shirin na kasa ya samu bakuncin wani matashi Lawali Aliyu mai tallar turaren mota da kyallen share zufa a birnin Yamai na jamhuriyar Niger. Bakon shirin wanda ke da tawaya a kafafuwansa ya dan taba bara a can baya. Sai dai faruwar wani al'amarin da ya kara tabbatar masa cewa bara abu ne da ke tattare da kaskanci da wulakanci. Yasa Lawali Aliyu gaggauta neman sana'ar da za ta ba shi damar karewa kansa mutunci a idan jama'a. Mafari kenan ya tashi tsaye domin neman na kansa. Kamar yadda ya shedawa wakilin muryar Amurka a Yamai Yusuf Abdullahi.
Mujessa insa'an nan ko wata rana ce ranar samdi. Mun je gari din da abokina muna cikin yawo don bara sai wata mata ta ga mun wata magana da cewa bai kamata ce ga mu nan babu da aiki sai in bara shine kawai ni ko ina dawa daga baya kawai ni ko tunanin maganan nan shi yasa kawai ni kuma ni je na sayo wannan abu da nake kuwa na sayar a lotus da ni sayo shi ni je na sayo dauko rabi da ni ga dauko rabi ni zo ni sayar da kwara 10 yace a to shi haka lamarin yake in haka lamarin yake bari in ci gaba da yi kawai kenan ni dai naga alamu akwai nasara daga ciki da ni dau safiya waye ko da ni dawo sai ni sake fitowa da sauran da suka rage sai ni sai da su sai ni sake zuwa sai ni dauko kwali ai kaga an ci gaba kenan
da farko bara kake yi daga baya ne
kai watsi da bara da kama sana'a.
Eh, da farko bara nake amma tun tashi na koda ban tashi da cikin bara ba, dan sabida akasari koda ni zauna Najeriya can nayi sana'a je yanayin sana'a sai jare ya kasa shine yanayin yazo haka, sai kuma ni dawo yana yin bara shi yasa yanzu kuma ni ga kawai dai garan kuma masarata ta gyara ni.
To ya wani irin bambanci ka gani idan kai lakari kamar lokacin da kake bara da a yanzu kake gudanar da wannan sana'a?
A gaskiya yanzu wallahi alhamdulillah da irin yabon da mutane ke yi da irin kyautukan da mutane ke mun na alheri, waɗansu ko ba su saya ba za su mu alheri, wannan ban yi tsammanin za su yi min shi ba, kuma zan nuhaci wannan ban yi tsammanin ba a lokacin ina bara zan nuhaci shi bai ɗaga ni hannu ba. Yanzu kuma hannu gasi na kawo kusa ga wannan ban yi tunanin zan kai gare shi ba, kuma yanzu ni ga hannu kawo kusa gare shi sai in ga ya ɗan jinjina min hannu, sai ka ce wannan ke ɗauki da wani babban mukami.
A ini kamar kana samun nawa kenan?
A insha Allah ga ini ina iya sayar da gudawa ko sha, ina iya samun 15-20. Akwai ranar da har 30 na yi, da akwai wadda ta zo ta sayi rabin karto, akwai wannan kuma ya zo ya sai na jikka 30 a kan yadda nake yin sai da kwara-kwara, ya ce ya ban kyauta jikka 20 ya ce wannan ya ban ne ishara sarkin samari.
To ce riba ka samu albarkacin wannan sana'a?
A wallahi alhamdulillah na samu riba fiye da yadda ban yi zato ba, tunda yanzu gashi a ilada banda wurin kwanci na kwarai, amma yanzu na samu wurin kwanci na kwarai alhamdulillah, na gode ma Allah. Abinda an kai mini a farko shine da nije neman wata aka nuna min cewa ai har tunda banda abinda zan ci sai ta, to ka san mutane matsala gare su, waɗansu in sun ga Allah riga ya rage ka sai su ga ka dan samu ruwa sai su ga a sun fika, kuma a wurin Allah duka dai muke, shi yasa sai ita kuma mata ta nuna min cewa da tana da iya har yanzu in har ina son ta da gaske take, shine sai ta tura abokina, abokina zai gaya mun da haka, ni kuma ni nuna masa da cewa ai lalle gaskiya ne ba wasa ne ba, in wasa ne ban nuna tun farko in nuna ina so, shi yasa kawai yanzu insha Allah ina da saka hanyar biyan kuɗin auren ta cikin wannan sana'a.
Ya ne kake yi ka zo gurin da kake gudanar da wannan sana'a?
A to ina da dilo wannan sarkin samari na yanta labani dilo sabo wanda bani da shine nake zuwa nake hawa daga can na taso daga bukoki in zo in hawo shi in zo nan safere Allah.
To ya babu hadari a yadda kake kai da kawo a cikin motoci a tsakan motoci?
A to wallahi sai dai muna roƙon Ubangiji Allah ya kare, akwai hadari?
Akwai wani kira da za ka yi wa ƴan uwanka masu bukata ta musamman ko na kasassu waɗanda suka zaɓi bara a matsayin sana'a?
A gaskiya bara ba sana'a bace, ka tahi ka nema shine ka kare mutuncin kanka, kare mutuncin iyalanka, kaga idan har suka taso suka tarar da kai a cikin yanayin da kake ciki kuma ga yadda Allah ya yi kuma suka isko ka cikin sana'a da kake yi, kaga sa ji daɗi. Amma idan har suka taro ba sana'a ce kake yi ba, kaga ko a gori na waɗansu suna yin ma iya ɗiyanka ruman su gori su ce ubanku ga abin da yake yi bai da sana'a yi illa bara.
To masu sauraro, nan za mu dakatar da wannan shiri a yau, sai a makon gobe za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin idan Allah ya so. Yanzu a madadin Yusuf Abdullahi da bakon shirin na ƙasa Lawali Aliyu da dukkan abokan aiki na sashen Hausa, nake ce da ku sai an jima. Madalla ga Ridwan Abbas ɗauke da sharhin jaridun Ghana.
Da Badigo karkashin mulki na Allah ya kiyaye. Wannan ne babban labari a jaridar The Chronicle. Kuma shugaban kasar Nanadu Dankwa Akufo-Addo ne ya fito baro-baro ya bayyana haka cewar babu ko ta wani irin halin da zai yadda a halatta mace ta auri mace, namiji ya auri namiji karkashin gwamnatinsa. Shugaban ya yi wannan jawabin ne a ranar Asabar 27 ga watan Fabrairun shekara ta 2021 a Santin Mampong cikin jiha Ashanti wurin Nada, Archbishop na biyu na cocin Anglican a nan kasar Ghana. Game da bidda shugaba Akufo-Addo ya ce ni na taɓa faɗa kuma bare in sake nanatawa hakan din ba zai taba habkuwa a karkashin mulkin Nana Addo Dankwa Akufo Addo ba. Mace ta aure ƴar wata mace, namiji kuma ya auri dan uwansa namiji. Kasar Ghana da Ingila za su kulla sabuwar yarjejeniya a yau na Trida. Wannan ne labarin da jaridar Ghana Times ta ruwaito. Jaridar ta ce kasar Ghana da Ingila ana sa ran za su kulla wata sabuwar yarjejeniyar Trida domin karfafa kawance da ke tsakanin kasashen guda biyu, yayin da ake bai wa masu tara kaya waje na kasashen guda biyu wata ƙarin dama na yin Trida na gudanar da harkokinsu. Ministan kasuwanci da masana'antu Lancir Mantini ya bayyana haka. Yarjejeniyar da ana sa ran zai soma amfani ga dangadan a ranar 5 ga watan Maris, wato ran Juma'a kenan. Mista Chairman da yake magana yayin da ake tantance shi a majalisar dokoki ya nuna cewa yarjejeniyar zai kasance ne a fannin kawance na nahiyar, wadda kasashen Turai da kungiyar ECOWAS da su sanya mata hannu. Ita kuwa babban jaridar kasar Ghana da Daily Graphic wannan labarin ta ruwaito Muhammad Dalodida sun yadda an yi musu allurar rigakafi na COVID-19. Jaridar ta ce tsohon shugaban kasa John Dramani Mahama da matarsa Ladina a ranar Talata sun yadda an yi musu allurar COVID-19 a asibitin ƴan sanda da ke a nan Accra. Mista Mahama ya yadda a yi masa alluran ne a bainin jama'a domin ya himmanta tare da baiwa duk ƴan Ghana tabbaci cewar alluran na tare da kina da kariya. A matsayin ambassador na Gavi Alliance, na yi imani cewar wannan maganin alluran rigakafi na da amfani wurin kiyaye lafiyarmu. Saboda haka yana kira ga ɗiyan Ghana a yi watsi da raɗe-raɗe da ake game da wannan magani, kowa ya fito ya yi alluran. Da wannan muka iso ƙarshen sharhin jaridun na yau. Radwanullah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
To, za mu ƙarƙare da sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka.
Amurka ta soke daukar kungiyar Ansarullah ko HOFIS a matsayin kungiyar ta'addanci ta kasashen waje da kuma daukar ta a matsayin kungiyar ƴan ta'adda ta musamman a duniya. Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da gwamnatin Biden da Harris ta yanke shawarar kawo ƙarshen goyen bayanta ga har-haren soja da Saudiya ke jagoranta a Yemen. Yakin da ake da ƴan tawayen HOFIS da aka fara sama da shekaru 6 da suka gabata ya haifar da rikicin jin kai da ya shafi kimanin mutane miliyan 24 da kuma mutuwar fiye da 233. Mun saurari gargadi daga Majalisar Dinkin Duniya da mambobin majalisar biyu da sauraron su cewa daukar kungiyar a wannan matsayin zai iya zama da barazanar gaske ga al'ummar Yemen wajen samun kayan masarufi kamar abinci da mai, in ji sakataren gwamnatin Amurka Anthony Blinken a cikin wata sanarwa. Ta hanyar mai da hankali kan rage bukatun ayyukan jin kai a Yemen, muna fatan bangarorin Yemen za su iya mayar da hankali kan shiga tattaunawa. Shugabannin Ansarullah Abdul Malik Al-Houthi, Abd Al-Khaliq Badr Al-Din Al-Houthi da Abdullah Yahya Al-Hakim suna nan akan takunkumi. Sakataren Blinken ya ce za mu ci gaba da sa ido sosai kan ayyukan Ansarullah da shugabanninsu, kuma muna ci gaba da gano waɗansu don sanya sunayensu a jerin. Amurka za ta ci gaba da goyon bayan awaitar da takunkumin Majalisar Dinkin Duniya da aka kakaba ma mambobin kungiyar Ansarullah, tare da jan hankali kan ayyukan ruguza kungiyar tare da matsawa kungiyar lamba don sauyi halayenta. Idan kasar Amurka abu ɗaya ke game da munanan ayyukan Ansarullah da ya hada da kwace yankuna da dama na Yemen da ƙarfi da afkawa kawayen Amurka a cikin tekun fasha, sacewa da azabtar da jama'ar Amurka da yawancin kawayenmu, karkatar da taimakon agaji don yiyan kan ƴan Yemeni a yankunan da suke iko da su, da mummunan hari da aka kai a ranar 30 ga watan Disamba na shekara 2020 a Aden akan majalisar ministocin halattacciyar gwamnatin Yemen. Sakatare Blinken ya ce ayyukan ansarulla da rashin jituwa sun tsaiwata wannan rikici da kuma tsadar ayyukan jinkai. Secretary Blinken ya ce muna ci gaba da jajircewa wajen taimakawa abokan kawancin Amurka da ke yankin Gulf don kare kansu ciki har da barazanar da ta taso daga Yemen, waɗanda yawancin su ana aiwatar da su ne tare da goyon bayan Iran. Amurka za ta ninka kokarinta tare da Majalisar Dinkin Duniya da sauransu don kawo ƙarshen yakin da kanta. Muna sake tabbatar da ƙarfin gwiwa da muke da shi cewa babu wata hanyar soja da za ta magance wannan rikici. Muna kira ga dukkan bangarori da su yi aiki don samar da mafita ta siyasa mai dorewa, inji Secretary Blinken, wanda ita ce kawai hanyar da za a iya kawo ƙarshen matsalar jinkai da ke addabar mutanen Yemen. Sharhin murya Amurka na yau kenan, wanda ya bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka na yau.
Daka muka zo ƙarshen wannan shiri da muka kawo daga nan birnin Yemai. A madadin dukkan ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Suleiman Muni Barma da na gabatar da ke.